Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum Juma'a Mubarak barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya inda Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ayo Juma'a shafara ga watan Mari kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Muhammad Hafiz ba mu kanin labarai
jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurka ta kudanci a daidai lokacin da ake kara samun hauhawar bakin haure da suke ratowa ta cikin Mexico akan hanyar su ta zuwa Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya tura Sanata Chris Coons zuwa Habasha don gana da Prime Minister Abiy Ahmed da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray. Mataimakiyar shugaban kasar Tanzania ta kama hanyar zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar biyo bayan mutuwar shugaban kasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba.
Madalla kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan Najeriya musamman masana tattalin arziki sun fara cece kuce akan kwangilar gyara matatan man fetur ta Fatakwal da majalisar zartarwa ta kasar ta ware zunzurutun kuɗi a yi ana tafa da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa shugabannin addinai a jihar Kwara Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankali biyo bayan wani rikici da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makaranta da ke birnin Ilori. Sannan kuma ana tafa da sabon shirin manuniya wanda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya sai kuma gabatar sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyar zama dan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurka ta kudanci a daidai lokacin da ake kara samun hauhawar bakin haure da suke ratowa ta cikin Mexico akan hanyar su ta zuwa Amurka. Dakatar da yaduwa annobar da ta addabi duniya yana ɗaya daga cikin manyan manufofin diplomasiyarmu. Wata manufarmu ta diplomasiya ita ce kokarin magance kalubalen da ke kan iyakar. Don haka bai kamata ya zama abin mamaki ba cewa waɗannan tattaunawar suna gudana kuma suna faruwa. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta amsa lokacin da aka tambaye ta dangane da alaka da ke tsakanin bayar da allurar rigakafin da kuma alkawura daga Mexico don tsaurara kwararar bakin haure da suka doshi arewa. Akwai batutuwa biyu daban-daban yayin da muke neman inganta tsarin yin kaura da ingantaccen haɗin kai kan COVID-19 saboda amfanin ƙasashenmu biyu da kuma yankin, inji wata sanarwa daga Robert Bilisco, babban daraktan yankin na Arewacin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Mexico. Shugaban Amurka Joe Biden ya tura Sanata Chris Coons zuwa Habasha don gana da Prime Minister Abiy Ahmed da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray inda dubban mutane suka mutu bayan fadan da aka yi. Washington ta kuma ce za ta bayar da kusan agajin dala miliyan 52 don magance rikicin jin kai a yankin, amma ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen fada da kuma hukunta waɗanda suka keta haƙƙin ɗan adam. Sakataren harkokin wajen Amurka ya buƙaci sojojin Eritrea da su fice nan take, wanda ya kawo ƙarshen tura sojojin Habasha da gwamnatin Habasha ta yi a yankin Tigray da ƙara samun damar kai kayan agaji. Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yanayin jin kai zai ci gaba da munana muddin ba a warware shi ta siyasa ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan mutuwar shugaban kasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba, hankali ya karkata kan wanda zai gaje shi, wanda yake kan layi a cewar kundin tsarin mulkin Tanzania shine mataimakin shugaban kasa. Hakan zai sa Samia Suluhu Hassan ta zama mace ta farko shugabar kasar da ke Afirka ta Gabas tun lokacin da ta samu ƴancin kai daga Burtaniya a ƙarshen 1961. Babu wata alama da ta nuna har jiya Alhamis cewa an rantsar da Hassan a matsayin shugabar kasa. Ya yi wura a fara magana a kai bayan mun rasa shugabanmu, Wilson Masilingi, jakadan Tanzania Amurka ya shaida wa BOA a wata hira ta wayar salula jiya Alhamis. Muna cikin alhini yanzu, ba za mu yi magana a kan wanda zai gaje shi ba. Da ake tambayar sa ko wane yake jagorantar kasar, shi ya ce mataimakiyar shugabar kasar ce take jagoranta kasar narkon kwarya kamar yadda kundin tsarin mulkin ya tanada wanda muke amfani da shi wajen jagorancin kasa. Idan jam'iyyar da take mulkin kasar chama Pinduzi CCM ta sanar da wani taro na musamman na babban kwamitin ta wanda ta shirya a ranar Asabar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters.
Ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan Najeriya musamman masana tattalin arziki sun fara cece kuce akan kwangilar gyara matatan man fetur ta Fatakwal da majalisar zartarwa ta ƙasar ta ware zunzurutun kuɗi har naira miliyan 570,000 domin a yi. Wakilin muryar Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya ji ta bakin Malam Shu'aib Idris Niƙati, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki dangane da wannan kwangilar.
Idan ka dubi tarihin matatun man da muke da su a Najeriya, za ka duba ka ga cewa a yanzu a wannan karni da muke ciki a ci an ɗauki wani kuɗi an narka don a gyara wata matata ko ta Kaduna ko ta Wari ko ta Port Harcourt. A gaskiya a namu fahimta kuskure ne. Matatun man nan sun kai kusan shekaru 40 da aka yi su, saboda haka yanayin kimiyyar sarrafa mai na zamani ya canza da irin yanayin injinan da waɗannan matatun mai suke da shi. Sannan yanzu shi ɗan kasuwa Alhaji Aliko Dangote da yake ƙoƙarin ya yi matatun mai a ƙasar nan, nawa yake kashewa don ya yi tashi matatun man da yake ƙoƙarin yi a garin Lagos? A ce an ɗauki dala miliyan 1,500,000 don a gyara wata tsohuwar matatun mai wanda an gyara, an ƙara gyarawa, an kashe kuɗi, an ƙara kashe kuɗi, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. A ganinmu, a tunaninmu, a gaskiya wannan mataki ne wanda gwamnatin tarayya ba ta tunani ba, ba ta zurfin tunani a kai ba.
Abin da ake yi shine ba a son a daina shigowa da mai da waje, saboda 'yan kasuwa da ke cin moriyar wannan cinikayyar da ake shi, yasa kila ake ta tura kuɗaɗe matatun nan, ko an tura kuma ba a sa kuɗin a yi gyaran, sai dai kuɗin su ɓata kawai.
To ai kasan ƙasarmu ta Najeriya, baje kalan da ake yi da kuma yanda cin hanci da karɓar rashawa da cin amana yi katutu a ƙasar nan, sai ka ga cewa yawanci ko da ma za a gyara matatan, yanzu haka in ka je ka dawo watakila aikin da za a yi bai wuce kashi 60 kusan ɗari ba na kuɗin da aka samu. Ana idan an ce za a kashe dala miliyan 1,500,000, watakila aikin da za a yi bai wuce na dala miliyan 800 ko 900 ba, sauran wasu ne za su yi rikici a kan cin. Kaga wannan ba maganan rashawa ba ne, ba maganan cin hanci ba ne, wannan cin amana ne.
Malam Shu'aibu Idris Niƙati kenan, wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'aibu Mungadi, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya, domin in ji abin da ya fahimta dangane da wannan kwangilar, inda yake cewa
Faruku, wato zarge-zarge ne na cin hanci da rashawa da suka yi yawa a jami'an Najeriya. Kada mu manta, ko a bangaren samar da wutar lantarki an fa samu irin wannan. Gwamnati ta kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa domin a gyara bangaren wutar lantarki kamin a sayar da wannan bangaren ga 'yan kasuwa. Amma bai hana kuma aka sake dawo ma gwamnati, har yanzu wato ana kan fitar da ɗimbin kuɗaɗe a kan wannan bangaren da aka ce an sayar. Saboda haka abinda masu sharhi da ma 'yan Najeriya ke jin tsoro shine kashe waɗannan kuɗaɗen a bangaren man fetur da zai zama shine maganin matsalar man fetur a Najeriya. Da zai zama idan aka kashe waɗannan kuɗaɗen, wato za su hana sake shigowa da man fetur a Najeriya. Wannan shigowa da man fetur fa a ƙasa shine ya ƙara durƙusar da darajar naira a Najeriya. Ya kamata gwamnatin Najeriya, idan da gaske take yi cewa tana so ta farfado da tattalin arzikin Najeriya, to dole ne a daina shigowa da man fetur. Dole ne ko dai a saida waɗannan matatan a huta, a san cewa an saida su, ko kuma idan gyara su za a yi su yi aiki a gyara, ko kuma a gina sababbi, 'yan Najeriya su san cewa sababbi ne za a gina domin a samar da wannan. Amma ba zai yiwu ana amfani da matatun man fetur a matsayin wata kafa da ake sace kuɗaɗen Najeriya ba.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla an ga Sheikh Umar Faruk Musa, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da martani kan kalaman da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da ya bayyana shugaban Rasha a matsayin mai kisan kai yana mai cewa ai mai hali shi ya san mai hali. Biden ya yi kalamin ne a lokacin wata hira da yi da mai gabatar da shirin talabijin na ABC News George Stephanopoulos a farkon wannan makon. Stephanopoulos ya tambayi shugaban ko yana ganin Putin mai kisa ne, inda Biden ya bada amsa eh haka nake gani, da yake magana ta hanyar sadarwar intanet da manema labarai a Moscow. Putin ya jaddada cewa karin magana da yake cewa mai hali shi ya san mai hali ya wuce wasan yara. Shugaban na Rasha ya ce yana da zurfin ma'ana. Putin ya ce lokacin da mutane suke yanke wasu mutane hukunci suna nuna halayensu a kansu, ko da yaushe muna duba kanmu, ko da yaushe muna hasashen abinda yake da muhimmanci a kanmu, menene abinda muke so mu cimma akan wasu mutane. Shugaban na Rasha ya kuma kara da cewa idan ya gamu da Biden zai masa fatan samun ingantacciyar lafiya ba tare da burgewa ba.
Sheikh Muhammad Hafiz. A Najeriya, shugabannin addini a jihar Kwara na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankali biyo bayan rikici da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makaranta da ke birnin Ilori. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata musulmai da ke sanye da hijabi shiga makarantar sakandaren Baptist da ke birnin na Ilori. Daga nina ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da rahoton.
Shugabannin addinai a jihar Kwaran Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar Kwaran da su kwantar da hankali biyo bayan rikicin da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makarantar sakandare da ke birnin Ilorin, babban birnin jihar ta Kwara. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata shiga wata makarantar sakandaren Baptist da ke birnin na Ilorin a ranar Laraban nan da ta gabata. Dama dai wannan sakandare ta Baptist tana ɗaya daga cikin makarantu goma da tun farko gwamnatin jihar Kwaran ta rufe. A lokacin da gwamnatin jihar Kwaran ta bayar da damar cewa masu sha'awa suna iya sanya hijabin. Dr. Iduwu Ibitoyi shine sakataren kungiyar Kristoci ta kan reshen jihar Kwaran ya ce suna kira ga gwamnatin jihar Kwaran da ta yi da'a ga dokar kasa tunda wannan batu na hijabi yana gaban kotun koli. Sannan ya kara da cewa,
yes, my position is that the two religions, Christians, Muslims, we should allow peace to reign.
Ya ce matsayata ita ce bangarorin addinan guda biyu, wato musulunci da Krista, da su bari zaman lafiya ya dore. Shi ma dai shugaban kungiyar addinin musulunci ta Izala a jihar Kwaran, Sheikh Masaudu Oppa, ya ce bai kamata wannan al'amari ya kawo tashin hankali ba, domin kuwa dukkanin al'ummar jihar Kwaran yan uwan juna ne.
Wannan bai kamata ya kawo kace race ba tsakanin mu da su, inda ba wani abu ne daban wanda suke da shi a cikin manufarsu ba. Bai kamata mu yi tashin hankali saboda wannan ba, kuma musamman ma kuma har iya su ma ƴan uwanmu musulmai. Idan mutum bai fahimci abu ba tukuna, to ba za ka yi fada da shi ba, yana fada da kai sai ka yi haƙuri kai. Ya kusa da shi bai gane ba, in ya gane gaba ai zai nadama.
A lokacin da na kira sakataren labarai na gwamnan jihar Kwaran Rafiu Ajakaye, ya ce ba zai yi magana ba a madadin gwamnati akan wannan al'amari ba, sai dai mu jira lokacin da ofishin sakataren gwamnatin jihar Kwaran zai fitar da wani bayani akan wannan al'amari. Kuma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani daga sakataren gwamnatin jihar Kwaran. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Kwaran ta ce ta dauki mataki domin tabbatar da zaman lafiya a birnin na Ilorin. Inji kakakin 'yan sandan jihar Kwaran SP Akasami Ajayi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari dai aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraro yanzu sai ku dade gyara zama don sabon shirin manuniya
manuniya
Niwa dai maganar matsalar matse ƴan adawa ta fara jawo hankalin wasu kungiyoyi.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an sha ganin shi a tsari na hamayya yana hawa titi da sauran ƴan ƙasa suna nuna hamayya da zanga-zanga akan wasu al'amura. An yi tunanin cewa jam'iyyar APC idan ta zo za ta bude kofa musamman shi shugaban ƙasa da yace shi na kowa ne zai iya jin wasu kurakurai domin su ja.
Dan dagar dangar dagewa akan ba maganar suru kowa tunanin tana ƙara kaburi.
Ta sako mana yaran mu in suna son su kansu su zauna lafiya ba za mu ba su ko amini ba ba za mu shiga wani magana da su ba ba za mu yadda da wannan ba
sai dai kuma duk da haka wasu manyan malamai na ganin ya kamata dai a ƙara tunani
to in bangana mai da su civil defense su wani mayakan su ma mai da su civil defense a musu training tare ko ku kare gari ko ku kare daji shikenan
waɗanda matsananciyar matsalar tsaron ta fi damu ko cewa suke
ina da goyen bayan gwamnati da ya ce ga ai sulhu to amma tun da ya ce ga ai sulhu me yayi ne kin yin sulhu
waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya shiri na biyar cikin jerin sabbin shirye-shiryen manuniyan dake shirin nuna wa al'umma mafita akan maganar siyasa da kuma shugabanci tsakanin shugabannin da kuma wanda ake shugabanta a kasashe masu tasowa tunin dai kasashen Afirka suka bi sawun kasashen yamma wajen rungumar tsari irin na demokradiya wajen tabbatar da ita ne za a bi turba ta taka takun tattaro da za su yi jagoranci na shugabanci a matakai daban-daban sai dai kuma har yanzu akwai alamu na cewa demokradiyyar da aka dire a nahiyar Afirka fa tana tangadin turgude wanda ake ganin ya kamata a kakkare ta magana ake ta adawa ko hamayyar da ake ganin gishiri ne dake taimakawa demokradiyya musamman dai wajen seseta waɗanda ke dafa da murafin iko amma dai ana ganin waɗanda suka daddage kan cewa sai sun yi hamayyar wajen seta gwamnati fa suna taka tarko yanzu wannan kuma shine abin da shugabanci biyar bin diddigi da adalci a jihar Kano Comrade Kabiru Sa'idu yake ganin bai dace a wannan gwamnati ta jam'iyyar APC da ita ma ta ci gajiyar adawa ba
hamayya wato wani gishiri ne da yake taimaka ma tsarin demokradiya domin ba komai bace illa shi shugaba waɗanda suka zagaye shi ƴan jam'iyyar shi ko masoyan shi ko da sun ga barna ba za su faɗa mishi ba shi kuma wanda yake gefe ko ɗan jam'iyyar adawa ko ɗan ƙasa shi yana gani wancan soyayya da sa ran samun abun duniya bai rufe mishi ido ba so bari ya haska sai a ce ga wani guri da ya kamata a gyara sai a gyara sai abin yake ba wa mutane mamaki a wasu lokuta sai yake tuno mana da karin maganar nan da ake cewa wanzami baya son jarfa domin ita jam'iyyar APC ai babu wata jam'iyya dai a shekarun nan na baya-baya da ta ci ribar hamayya kamar irinta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a tsari na hamayya ya sha kiran shugabanni cewa su sauka ba su iya ba an sha ganin shi a tsari na hamayya yana hawa titi da sauran ƴan ƙasa suna nuna hamayya da zanga-zanga akan wasu al'amura to duk waɗannan abubuwa an yi tunanin cewa jam'iyyar APC idan ta zo za ta bude kofa musamman shi shugaban ƙasa da yace shi na kowa ne amma sai ya kasance cewa yau a Najeriya idan dan hamayya ya fito yayin magana ko dan kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma dan ƙasa akan a gyara sai a bashi suna
sai dai kuma ko ma me za a ce akan maganar hamayya masani akan harkokin siyasa a Najeriya kuma malamin da ke koyar da kimiyyar siyasa a ɗaya daga cikin jami'an da ke kanan dabo malam Kabiru Sa'idu Sufi ya saki sirrin sanar da duniya sirrin da ke cikin maganar hamayyar da ya ce ya kamata idan an doki jaki to kada a bar taiki shi ma
akwai buƙatar kokarin nunawa bangarorin guda biyu shi bangaren hamayya a nuna masa yadda ake yin hamayya mai ma'ana shi kuma bangaren mai mulki a nuna masa cewa dole wanda yake mulki sai yayi hakuri da duk abin da yake da yazo na hamayya idan dai ba abu bane da yazo da tafiya da zagon ƙasa
akwai zargin ana amfani da jami'an tsaro wurin wato wata kila dan kwafe ita wannan hamayya misali ka dau abin da ya fara imo da aka tsana da ma wanda ake zargi yana wakana a Kano tsakanin wata activist da gwamnatin Kano da makamantan su
eh watakila ba mu kamar da na ga maka da rashin gane wannan fahimtar ko kuma rashin daukar wannan hamayyar a matsayin hamayyar gaskiya shine abin da yasa watakila jami'a mai mulki take yin abin da take din amma ba mu ce wai hamayya ba ta da kyau ba tana da kyau watakila sai dai kuma a duba idan har akwai matsala ta salo to watakila akwai bukatar a duba shi kuma sannan a gyara shi
mafi akasarin daudala da darin dirawar gwamnatin da ake da sunan hamayya a tare Najeriya fa magana ce ta tsarin sarkake tsananin tsamin tsaron da ake ganin an tsinci kai a ciki domin duk da jirge jawabin jawo hankali da jami'an gwamnati suke na cewa suna kokari iya kokari na kwakule jijiyar matsalar tsaro a wannan kasa wasu manazarta na ganin gwamnatin ta gaza ta gajiya akan kokarin da ya kamata a ce an yi wajen kawo karshen matsalar tsaro jihar Kaduna na cikin jawoyin da ke cikin wani hali akan maganar matsalar tsaro musamman ganin cikin yan kwanaki biyar kawai yan bindiga suka fada makarantu har guda uku mabambanta da kokarin sace dalibai abinda wasu masana tsaro ke jinginawa da kalaman gwamnatin jihar Kaduna cewa babu maganar sulhu samsam wannan matsayi kuma shine gwamna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya kara nanatawa game da maganar ceto yan matan makarantar nan guda 35 din da aka sace su
wayannan yan ta'adda yadda suka sa makarantun mu a gaba suna son ƴaƴan mu kada su karatu idan Allah ya yarda tsare-tsaren da sojoji da yan sanda da sauran jami'an tsaro suke abinda aka nuna mu in Allah ya yarda zamu yi karshen wannan abun cikin dan karamin lokaci wayannan dalibai 39 yan ta'addan nan suka tafi da su muna da masaniya cewa suna nan lafiya kuma akwai shirye-shirye da ake a tabbatar an samu wayannan dalibai lafiya in Allah ya yarda kamar yadda muka sha fada mu gwamnatin jihar Kaduna ba mu yarda da ta'addanci ba kuma ba za mu yi magana da yan ta'adda ba kuma ba za mu ba su kuɗi ba su sako mana yaran mu in suna son su kansu su zauna lafiya ba za mu ba su ko anini ba ba za mu shiga wani magana da su ba ba za mu yarda da wannan ba kuma jami'an tsaro sun tabbatar mana cewa za su ba mu duk goyon bayan da ake bukata a tabbatar makarantun mu ba a rufe su ba
idan akwai wani wanda ke limancin ganin an dinke barakar barkewar tsaro ta hanyar sulhu a wannan kasa baki daya babu kamar Dr. Ahmad Mahmud Gumi wanda malami ne na addinin musulunci amma hange shi a dazuzzuka daban-daban yana tattauna da yan bindigan da ake ganin su ke sace mutane kuma daktan ya nuna wa manuniya batutuwan da ya kamata a duba game da maganar sulhun da yace ita ce mafita
to yau da safin nan an turo mun magana da suke da shugaban makaranta ina ji yana fada yace matuƙa akwai yan bangan nan to ba sulhu in kuna son sulhu to a cire yan banga da ke kashe su wallahi yan banga ba fulata ne kai za a gani a kasuwa a fade shi mutu shi yasa muke kiran hukumomi su yan banga na mai da su civil defense su wannan mayakan su ma mai da su civil defense a musu training tare ku ku kare gari ku ku kare daji shikenan
a ba su makami
a in kai ba mutum training ai kuma sai ka ba shi eh mana ai in kai ba mutum training ba zai halu bindigan nan musan ce halba
ka ga kula ni ka so ka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari wata kila ka so ka kai mai tayin irin abubuwan da suke saurara musamman ganin cewa shi ma ba fulatani ne
ko ibo ne sai na ji na ga mishi ba da wani fulatani bane abin da yake faruwa in shugaban kasa ko gwamna ya zo na wai sai report da security suka kawo to za su durmiyar da shi
amma ka ga
muna shirin hanyar ganin shi insha Allah wallahi zaman lafiyar mu ya zama muna dole in ba zaman lafiya aka bar noma aka bar kiwo talaucin da zai addabe mu ya fi abin da muke ciki yanzu
me yi wa wasu yan kasa su dinga tintintinin tunanin tun kudo maganar sulhu da Dr. Ahmad Mahmud Gumi ke ta fama yi a wannan kasa duk da yake daktan tsohon soja ne da ake ganin ya kamata ya goyi bayan maganar fito na fito ne kawai ko da yake dai kuma irin shigen wannan ra'ayi ne shi ma tsohon soja Manjo Hashin ko mai ritaya yake hange game da maganar sulhu da yace ya kamata a yi ta yi tukuna har sai idan ta gagara ne sai a yi fito na fito
to wannan ba za a ce siyasa ba abinda za a ce kawai suna so ne su nuna gwamnati in ta shirya su ma sun shirya kuma suna nuna cewa ba inda ake tsammanin za a ga su bane kadai za su iya fullowa ta zan su bulla ta to kaga kenan sai idan ne gwamnatin za ta bi su har in za a yi fito na fito da su
ina mafita
mafita ita ce mu dai kamar yadda muke ba da shawara duk abinda za a yi gwamnati ta yi kokari ta gano wa'anda wannan al'amari na yan bindiga ya cutar a diya diya a gare su sannan su kuma ɗan bindigan nan a ba su wa'adin lalle su aje makaman su su zo a zauna da gwamnati su faɗi bukatun su in abin da zai yi ne yayi sannan in a ƙarshe sun ki jin wannan kira da za a yi musu to a ƙarshe ana iya ɗaukar duk matakin da ya kamata a ɗauka na fuskantar su
kuma dai me masana ke suna don sanar da mafita akan maganar matsalar tsaro al'ummar da matsalar tsaron ke shafa suna da irin tasu bahanga malam Umar Sallau birnin Gwari tsohon shugaban karamar hukuma ne da yace in dai maganar sulhu ce an taba jarabawa amma ba a yi nasara ba amma dai yace idan ba za a yi sulhu ba kuma ya kamata gwamnati ta dauki mataki
ina da goyen bayan gwamnati da yace ga a yi sulhu to amma tun da yace ga a yi sulhu me yayi na kin yin sulhu mutanen nan bakin gurguru an san ji inda suke mutanen gari suka ba da bayani kai su kai hari ma akan kokari akai bayani to saboda mun gani daga sulhun da aka yi zamfara ina har binnin gwarin ma an yi sulhun amma dai sulhun bai yi ba to kaga a wurina ni ma sulhun nan bai da wani tasiri bai da amfani bai da ma'ana ita gwamnati na gamsu to ta kawo mana daukin da ya dace a kawo na a kawo kasan wannan abu
to duka kuma da wannan manuni ne shirin manuniya na wannan makon ya nuna a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na biyar na manuniya ya zo muku san ma dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin da ya kwaso wasu miliyoyin da kuka ji ni Isa Lati karin na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
Madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara masu sauraro da fatan kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma bari mu saurari nasihar Juma'a
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sunana Ibrahim Abu Bakar Abdullahi Ni ne Ibn Sallallahu Ibn Qayyim al-Jawziya Rahimahullah ta'ala Alani cikin birnin Abuja Nasiha da zai yi mana a wannan rana ta Juma'a ita ce wato nasiha game da rashin wato kiyayewa da wajen ya aji ta jita saboda ya aji ta jita yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke haddasa ku ɗauki magana yadda ba aka tace ba ya aji ta sa abu ɗan ƙanƙani idan aka yaɗa labarinsa aka girmama shi aka kambama shi yakan zame wa mutane matsala kuma ya zama abin tarzoma abin tashin hankali har ba ka ji an yi kashe-kashen rayuka to idan aka duba a cikin suratul isra'i za a gani a kan aya ta 36 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wato kada ka afka ma abin da ba ka da sanin sa to abin da ba ka da labarin sa yadda ya kamata ko kuma a ba a gaban ka akai ba to kada ka dauke shi ka runguma ka rika ba da labarin sa saboda me inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana qalbu mas'ula hakika da jinka da ganinka da kuma zuciyarka dukkanin su dan adam ya kasance a dukkan bayani akan su yadda ya amfani da su saboda haka idan kai amfani da wani labari wanda yake ba na gaskiya ba kuma ka ya kai kuma ya kawo tarzoma har akai kisan kai to wannan jini da aka zubar kai ma akwai na akwai naka kaso a ciki na zuri Allah subhanahu wataala ya kare saboda haka labari bai kokan ya da fake news da sauransu kamar yadda ake faɗi ya da labari na ƙarya dole ne in ya zama dole sai ka bada labari to ka tabbatar da ka ji labari yadda yake kuma ka tabbatar da source din da ka ji labarin wato tushen labarin tushe ne mai inganci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Muhammad Hafiz labarai a takaice
Jami'an Amurka da na Mexico sun musanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurka ta kudanci a daidai lokacin da ake ƙara samun hauhawar bakin haure da suke ratsuwa ta cikin Mexico akan hanyarsu ta zuwa Amurka Shugaban Amurka Joe Biden ya tura Sanata Chris Coons zuwa Habasha don ganawa da Prime Minister Abiy Ahmed da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray. Mataimakiyar shugaban kasar Tanzania ta kama hanyar zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar biyo bayan mutuwar shugaban kasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce Tako Binti Estero da ni shirya da kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi da huta lafiya ma assalamu.